daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara FM Nomad da Lol FM da kuma niyya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com
Brian Kano si gaba ne jama'a muka sake dawo muku cikin shirin na hantsi tare kuma da Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe a cikin shirin na yanzu za ku ji yadda wasu ƴan gudun hijira dake samun mafaka a jamhuriyar Niger suka koma gida Najeriya suka kada kurkun su a zaben da aka yi
wannan haka yake sannan zamu leƙa makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger inda kwararru a fannin siyasa suka yaba da yadda aka gudanar da zaben na Najeriya baya ga haka zamu ji daga wasu wakilan mu halin da ake ciki dangane da batun tattara sakamakon zabe to amma zamu fara ne da shan labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya An fara kirga kuru'u tun jiya Asabar a zaben shugaban kasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin ƴan takara wanda har ya kai ga tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudancin wannan kasa mai arzikin man fetur Shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kada kuri'un su daga cikin masu kada kuri'un a kasar da yawan su ya kai miliyan 72 kuma ya kada kuri'ar ta sace a garin su na Daura lokacin da aka bude rumfunan zabe a jiya Asabar don gudanar da zaben kasar da aka jinkirta a baya ƴan sa'o'i gabanin fara zaben an ji kararrakin bama-bamai a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin kasar wanda shine ma headquarter jihar Borno da farko da jami'an tsaron kasar sun yi yunkurin boye ainihin abin da ya faru amma daga bisani sun tabbatar cewa ƴan tawayen Boko Haram ne suka yi yunkurin dannawa cikin birnin ta wajen kaddamar da har-haren artillery an bindige wani dan majalisar dokokin kasar Somalia har lahira a jiya Asabar a Mogadishu babban birnin kasar a cewar majoyin jami'an tsaro wasu ƴan bindigar al-shabab ne suka bude wuta ma dan majalisar mai suna Usman Ilmi Bagore da kananan bindigogin pistol lokacin da ya je duba wani sabon gida da yake ginawa a unguwar Karan wanda ke arewa da birnin Mogadishu a cewar shaidu a wata sanarwa da gidan rediyon Andalus ya bayar wanda ta shine kungiyar ta'addancin kan yi bayani a hukumance kungiyar ta al-shabab ta ce wasu mujahidan mu sun harbe tare kuma da kashe dan majalisar dokokin kasa mafi dadewa na haramtacciyar gwamnati nan da nan dai Bagore ya mutu tun ma kafin masu kai daukin gaggawa na farko su isa a cewar ƴan sanda sojojin Venezuela akalla biyar suka canja sheka tare da yin mubai'a ga madugun ƴan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke fafatawa da masu zanga-zangar a maketarar kan iyaka inda aka jibge kayan tallafi da ake jiran samun damar shigar da su kasar Manjo Hugo Fara na rundunar sojojin Venezuela ya bayyana canjin shekar jiya Asabar inda ya gaya wa sashin na toshe na muryar Amurka cewa ya amince da halaccin madugun ƴan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban kasar ta Venezuela Jami'an kasar Colombia sun ce wasu askarawan tsaron kasar Venezuela hudu ma sun mika wuya tun da farko a jiya din inda suka ketara zuwa bangaren kasar Colombia da hannayensu sama kuma rike da bindigoginsu suna nuna alamar mika wuya madugun ƴan adawar Venezuela Juan Guaido ya aika da sakon Twitter yana bayyana da matakin da sojojin suka dauka ba gudu suka yi ba daga fagen daga ba a cewarsa ya kara da cewa sun yanke shawarar ce ta komawa bangaren jama'a da kuma kundin tsarin mulkin kasar ana sa ran a makon gobe Amurka da Koriya ta Arewa za su yi wata ganawa a babban mataki kan shirin nuclear Koriya ta Arewa wanda zai zama dori kan ganawa mai cike da tarihi da suka yi bara kan wannan ganawar da za a yi yanzu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tuni manzon Amurka na musamman Stephen Biegun da mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro John Bolton suka kama hanya don yin sharar fagen wannan ganawar da za a yi. Ana sa ran yin wannan ganawar a ranar 27 da 28 ga watan nan na Fabrairu, amma zuwa yanzu ba a yi cikakken bayani kan abubuwan da ganawar ta gaba ta kunsa ba da kuma tsawon lokacin da taron ba. Rahotanni na nuna cewa ana duba yiwuwar yin taron a Hanoi na kasar Vietnam, ana kuma duba yiwuwar yin taron a wasu biranen na Vietnam ba Hanoi ba. To amma a Hanoi ke a Hanoi ne a Koriya ta Arewa ke da ofishin jakadancin ta. An yi rigakafin ciwon Ebola na mutane sama da 80,000 a larduna Kivu da Ituri masu fama da tashe-tashen hankula a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo saboda barkewar cutar ta wannan karan. To amma har yanzu rigakafin da aka ba mutane na matakin gwaji ne. To amma tuni daga shekarar 2015 zuwa yanzu an baiwa dubban mutane a Afirka da Turai da kuma Amurka.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Babinmu na rahotanni za mu fara ne daga Maiduguri da ke jihar Borno a arewa su gabashin Najeriya, inda 'yan gudun hijira da suka samu mafaka a jamhuriyar Nijar da sandiyyar rikicin Boko Haram suka koma gida don kada ƙuri'unsu a zaben da aka yi jiya Asabar, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Bayan kammala zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya, yanzu dai wasu 'yan Najeriya na miƙa gambaransu ne ga shugabannin da suka kaɗawa ƙuri'a da kuma suke sa ransu shugabancin su zuwa nan gaba da wasu buƙatu nasu daban-daban. Duk da cewa har yanzu ana dakon sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar ne daga dukkanin ƙananan hukumomin ƙasar, sai dai hakan bai hana wasu 'yan Najeriya, musamman ma waɗanda suka tsinci kansu cikin sansanoni 'yan gudu hijira, miƙa buƙatunsu ga gwamnatocin da suke sa ran za su shugabance su da wasu buƙatu nasu na rayuwa, kamar da batun neman zaman lafiya a ƙasar da harkokin ilimi da kasuwanci da dai wasu buƙatun nasu na daban. Na ɗaya zai ci sansanonin 'yan gudun hijira da ake kira Muhammad Gwani College of Legal and Islamic Studies da ke cikin garin Maiduguri, da kuma jadda dubban jama'a da suka yi gudun hijira zuwa ƙasar Nijar, amma mafi yawan sai hakan sun dawo Najeriya don zaben wanda suke ganin zai kasance gwani gare su. Gama dai irin yadda hirar ta aka kasance da waɗannan mutane.
Sunana Malam Kyarika ne, daga Bozo na zo daga Nijar Fawi, gudun hijira na can.
Kai dan Najeriya ne?
Ni dan Najeriya ne.
Dan wace karamar hukuma?
Abadam local government.
Eh, to gashi ka zo kai zabe a Maiduguri.
Zabe ya tafi successfully. An ya tafi successfully, ba fara ba ko ba hayaniya.
To ku mutanen Nijar za ku kai kaman kuro ne in Najeriya?
Wadansu mutane ma ba su samu mota ba gashi na wajen Dubbe. Ba cirge.
Kuna da yawa da kuka shigo ko?
Yayi yawa ma.
Muna na ga Fatima Lawan.
Daga ina kika zo?
Daga Malam Faturi.
Me kuke so shugaban da kuka zaba su yi muku?
Ya jala ka samu ya kai tsawon mana zaman lafiya abin da kuke so.
Assalamu alaikum. Sunana Falmata Kyari.
A ba daga garin Abdan nan kike, zama yi mafi yawan ku an cika ba kuna Niger ne ko?
Mun zo ne an kawo mu jifa ƙuri'a ne.
Okay, an kawo ƙuri'a daga Niger. Ke fa mamana?
Ni ma ira baran ce.
Ke ma daga Niger ne?
Eh, daga Niger.
Kuna gudun hijira ne a Niger?
Eh.
Yanzu ku zo ku yi zabe?
Eh. Na zabe wanda nake so, ina bukata kuma an kawo mazajen mu. Ni ina so a bar su. An sa su cikin barak. An dai an suna ci an kashe su, wai suka ci an kai su Neja, wani suna ci suna Abuja. Mu dai muna bukata a bar mar mazajen mu. Yau muna yan kama shi 2011 tu ne? Yau shekara 7 aka kama shi, ina da cikin wata 7 na haifi yaro na. Yanzu ban ina jin labari ana ci akwai kuma an ma.
Ji labarin shi bane ko?
A'a, Halimatu Musa.
Yauwa, ga cikin zabe ko?
Eh, mun yi zabe. Allah ya tabbatar mana da alkhairi.
Sunana Bashariya Usman. Zabe alhamdulillah, mun gode wa Allah mu ma mun cika burin mu da muka samu muka zabi shugaban da muke so, koma gida lafiya a bude hanyar baga Sadi da dai yankin mu shine fatan mu.
Ne ce Rabi Musa.
amma lamfashiyar na zo zabe to yanzu ya mu arba takin chadi ba kifi ba sai sai ba su abin za su ci tana gida muna cikin tashi hankali ga yin wata da ne mu yara ba makaranta
ga su ni zabe
ga mun zabe lafiya ga babu
ni maga Fatima Azgoni daga
ba
eh na yi zabe
amma shekara
na 24 ne
kin wuce ba
dan Allah mu marayu ne gashi mun gama makarantar mu NC muna so mu yi gaba mu je wannan university amma shi bai kula da wannan ba marayu ba dan Allah ka kai kukan mu a gare ka
suna ran Hadiza Umar
to me zaki
ta mun yi zabe lafiya kuma Allah ba mu shugaban nagari ya tausaya ya ce maka mana aka kashe mana mazajen mu muna da marayu
kuma
ba mu da eh wannan da kace aka ce yana shekara 5
wasu al'umman Najeriya kenan da suka kasance ƴan gudun hijira kasar Nijar da kuma yanzu haka suka zo don kada kuliyar su ga wanda suka gani ya dace shugabance su Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tuma da gaida kai Haruna dangane da batun zaben na Najeriya a jamhuriyar Niger ƴan siyasa da masu rajin kare demokradiyya sun yaba wa ƴan Najeriya saboda irin abin da suka kira wato halin da taku da suka nuna a yayin zaben kasar Najeriya Asabar. Sai dai sun yi kira ga bangarorin siyasar kasar ta Najeriya da su guji tayar da tarzoma bayan bayyana sakamakon zabe kamar yadda za a ji a wannan tattaunawa da Suleiman Barma ya aika mana daga Yamai.
Zamu fara da kai Alhaji Mamman Sani dan babana jam'iyyar Independence Tarayya Mai Mulki. Ya kake kallon yadda zaben nan na Najeriya ya gudana?
Sai mu ce lalle mun gode ma Allah da Allah ya kaddari Najeriya ta yi zaben ga lahiya kuma ta kare shi lahiya. Najeriya ta ba mara dakumiya. To sai mu ce lalle addu'o'i na tare da goyen bayan duka kasashen duniya, balle mu da makwabtan su Niger. Mun ba da gudunmuwa ta addu'a. Allah ya sa wanda an ka fara zaben ga lahiya kare shi lahiya. Don mu duk abin da ya tabi Najeriya ya tabe mu, ko da yake an saba ƴan kurakuro wadanda ba su taka kara sun karya ba.
Annabi Usmaila na jam'iyyar MDN kokari ta bangaren adawa, shin ku ƴan adawa ya kuke kallon yadda zaben nan na Najeriya gudana?
Zaben Najeriya yayi kyau fiye da zaben Najeriya yake, saboda kungiyar zabe ta Najeriya kungiya ce wanda aka sa ta yarda kowa da kowa, kuma ta gwada yau ta taka rawa a zo a gani, saboda ta tsara zabe lahiya, an yi lahiya, an kare lahiya. Da shi tashi hankali daga nan sai ni ke tashi yau sai ni ta Najeriya, Allah mata albarka.
Jami'in fafutuka na kungiyar hararen kula Hamidu Sidifoji, ya za iya kwatanta shi wannan zaben Najeriya? Za iya cewa an samu ci gaban demokradiyya kenan?
Zabe wannan na Najeriya abu ne kyaukyawa. Menene saboda darasi na daya da ya kamata mu dauka? Na ce wannan talaka da ya zamanto ya ce wannan gami shi sai an bashi abun da ya zaba, kuma ka gani na biyu talaka suka fito da PP kenan. Kaga wannan abu fari ne gare mu Afrika gaba daya. Zabe da ya zamanto in Allah ya yarda zabe ne zai samu karbuwa ga wanda ya shakai. Duk inda babu zabe na kirki, talakawa ba za su yarda shi ba. Kuma shugaban kasar duk da aka zaba bisa gurbatacen zabe, talakawa za su yakin shi sai da su gaba ya gare shi.
Alhaji dan baba, a karshe wanda ya ci zabe menene abin da ya kamata ya fi fifiko?
Duk wanda Allah ya ba iko, na tabbata ƴan Najeriya za su na'am da wanda ya kwadi shi goye bayan wanda ya ci, kuma wanda ya kwadi shi ko shi hakuri. Na tabbata ƴan Najeriya za su ba mara dakumiya kamar wanda sun ka ba mara dakumiya wurin zabe, in Allah su ya yarda.
Annabi Usmaila, a ƙarshe akwai wani darasin da ku ƴan adawa ko koya daga takwarorin ku na Najeriya?
Lalle mu hatan da muke yin wanga sakamako, in Allah sa sakamako ya hado, wanda Allah ba shi nasara yayi adalci. Menene ya adalci? Ya hada kan ƴan Najeriya guri daya a yi aiki. Bayan siyasa aiki ne kamata a zo a yi. An adawa abinda ya kamata su yi, in sun Allah sa ba su samu mulki ba su komo ga Allah, tunda komai Allah yake shi ba. In Allah bai baka abu ba, kakai kuka alheri ne a gaba. Ubangiji Allah ya karungu makadara, babu komai in babu yau akwai gobe.
Mu rufe da kai Hamidu Sidifoji, a ƙarshe menene kake ganin ya kamata ƴan Najeriya talakawa ya kamata su yi?
Talaka abinda ya kamata yi addu'a ce ya kamata ta yi, kuma ya so kasar shi. Dan duk matsalar duniya rashin son kasa ne, sai a tawata mugu abu a kasa, wannan kuma abun kware bane. Kenan talaka ya mirka shi mutum ya zama tura son kasar shi, kuma yana bin dokar oda a lokacin sai gani kasa an kwanta lafiya an tashi lafiya. Yanzu abinda ya kamata duk shugaban kasar da ya zama to cikin su ya samu, ko dan adawa ne ko ko dan majority, da kai aiki tukuru gaba gare shi. Menene aikin? A neman matasa aiki, dan ka gani duk shi ne ya kawo wannan tashi na harka boko. Boko Haram tunda yau Boko Haram in dai ba an tashi sai bane to Boko Haram tana iya cin Najeriya ma har ta shigo inda bai ta ba ta ma
ra'ayoyin wasu ƴan Niger kenan ƴan siyasa da kuma wani dan farar hula da na zanta da su akan zaben nan na Najeriya Sulaiman Muni Barma ne sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla gaida Sulaiman Muni Barma to yanzu haka kuma muna tare da Lamida Abubakar daga Ribas wanda zai mana karin bayani kan yadda aka waye gari a zaben Najeriya Lamido barka da aiki
Mala hafi kami da aiki a kokari
wallahi lafiya kalau to wani karin bayani za kai mana dangane da abin da yake faruwa a nan jihar Ribas
wata abin da ke faruwa bayan kammala zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar kasa da aka gudanar a bayan a yankin Niger Delta mai arzikin mai an kammala zaben sai dai kuma za a iya cewa zaben ya bar baya da kura sakamakon tashi-tashin hankulan da suka biyo bayan shi zaben kansa saboda bayanan da muka samu daga jihar Delta da Abia an samu wasu yan bindiga da suka yi fatar akwatunan zaɓe wanda yake ma a wata sanarwa da jami'an tsaro suka fitar an nuna cewa sun yi karin bakar ƙarfe da su sannan kuma aka kai ga kama su waɗanda suka yi yunƙurin fatar akwatunan zaɓe kamar jihar Ribas da yake ita ma a yankin Niger Delta take bata canza bane ba bisa la'akari da cewar duk za a gudanar da zaɓuɓɓuka akan samu tashi-tashin hankula a jihar ta Ribas to jiya ma an samu tashi-tashin hankula a sassa daban-daban na jihar har ma bayanai sun nuna an samu kashe-kashe da jikkatar mutane da dama sakamakon hange-hange na mai kan uwa da wadi da aka yi a wasu yankuna musamman yankin Ogoni da kuma wata ƙaramar hukuma da ake kira a Tsara Toro sun ma an samu tashi-tashin hankula wanda ma kamar a ƙaramar hukumar Boni da yake kan ruwa take can ma an samu tashi-tashin hankula wanda har ya kai ga ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa rikin jihar Ribas ta soke zaɓen ƙananan hukumomi guda biyu wato a Tsara Toro local government da kuma ƙaramar hukumar Boni da Gima da ke can kan ruwa sakamakon harbe-hargen da aka yi har ma bayanai sun nuna an samu asarar rayuka da dama duk da yake dai na yi magana da kakake ne da yan sandan jihar Ribas ya ce suna da labarin abin ya faru amma ba su kai ga tantance ya mutanen da suka rika rayukansu ba da kuma waɗanda suka jikkata. Dama Malam Hafiz wannan sarkafarka ana ci gaba da yin ta a jihar Ribas musamman idan a gudanar da zaɓuɓɓuka akan samu irin waɗannan matsaloli duba da cewa kamar ɗan takarar gwamnatin jam'iyyar APC da takarar biyu muke da su a jihar Ribas kuma dukansu suna kotu ana ta kaiwa rana sannan kowane ɓangare na zargin juna da tashin-tashina musamman ita jam'iyyar da take mulkin jihar da PDP.
Lamido ka har ila yau dai kana tare da Muhammadu Lalo da Ibrahim Kalmasi a cikin zauren wato ɗakin watsa labaran namu kai batun an soke zaɓe a wasu ƙananan hukumomi biyu kamar hukumar zaɓe ta yi batun yaushe za a sake yin zaɓuka a waɗannan wurare guda biyu da ka ambata.
Yau haka ne Malam Mahmud wato na yi magana da shi kakakin rundunar ko kuma kakakin hukumar zaɓe a jihar Ribas Mr. Edward Inabu da safe nan ya shaida min ta wani salula cewa hukumar zaɓen ta soke waɗannan zaɓuɓɓuka na waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu sakamakon waɗannan matsaloli da aka samu na fatar akwatin zaɓe da kuma halbe-halbe da aka yi sai dai ya ce min hukumar zaɓen ba ta kai ga ayyana lokacin da za a gudanar da zaɓen ba zuwa safiyar yanzu ya ce nan gaba kaɗan za su gudanar da taro da manema labarai sannan su sanar da lokacin da za a gudanar da shi wannan zaɓe na waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu.
To Malam Lamido a rahoton da ka turo mana shekaran jiya shi koko mai magana da yawun runduna ta shida da ke kula da yankin ya ce rundunar ta gano cewa akwai wannan shiri na sace akwatunan zaɓe sannan sun shirya don tunkarar masu wannan aikar. Kenan za a ce duk da ike sun san za a yi haka ba su shirya ba aka yi haka?
Eh to Malam Ibrahim gaskiya za a iya cewa wani babban ƙalubale ne bisa la'akari da shugaban na soja ta shida da ke jihar Ribas an tabbatar da akwai bindigar da aka auno ko kuma ƴan bandar siyasa waɗanda za su tada zaune tsaye musamman jami'an tsaro da aka watsa a sassa daban-daban na jihar Ribas musamman da can gafar ruwa da yake inda nazarta na zirci yankin Ogoni can ma na shaida waje na ya nuna mini inda na ga yan bindiga suna halbe-halbe kuma duk da cewa ne akwai jami'an tsaro amma ba ita so bane yadda ake nufi ya haka wannan wani babban kalubale ne tunda ita rundunar soja ta kasa ta tabbatar da irin hakan zai faru kuma ga shi ya faru har ma ya kai ga hasarar rayuka.
To labirin dangane da batun abin da ya shafi tattara sakamakon zabe kamar duk da ma na san cewa yanzu gari ya waye nan kamar kaji wani abu na halin da aka kwana dangane da batun hada shi a sakamakon zaben.
Yau malam Muhammadu na yi magana da shi ne magana da yawun hukumar zabe Mr. Irobo ya tabbatar min da cewa hukumar zabe a kasarin jihar Ribar tana ci gaba da karbar sakamakon zabe. Amma bisa la'akari da yanayin jihar Ribar yanayi ne wanda take kewaye da sunkuwayen ruwan yankin Laja Delta ya ce a daren jiya misalin ƙarfe 3 na safe yau sakamako ya fara iso musu. Amma zuwa lokacin da na yi magana da shi ya kai ga gaya ma manema labarai ba adadin kammalawa tare da kai da bai na sakamakon cewa da waɗanda suka samu nasara.
Yawwa to mun gode Lamiɗa Abubakar daga jihar Rivers kenan muka yi magana da shi dangane da batun abin da shafi sakamakon zaɓe. Yanzu a kan layi muna kuma tare da Sani Malumfashi daga jihar Katsina. Malam Sani da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. To madallah muna tare da Muhammad Abiz Baballe da kuma Kalmas Ibrahim Kalmas Garba a ɗakin watsa labaran namu. Wani ƙarin bayani kake tattare da shi a da safiyar nan yau?
A yanzu a wajen ƙarfi wajen 5 da rabi na sake komawa don lokacin jiya da aka kawo kayan abin da sakamakon can cikin dare ne kuma ka san Katsina tana da faɗi da yawa kuma kowane wuri akwai shi ritanin ofisa shi da turan zaɓe na wannan shiya wanda komi ya fi sai ne na majalisar da kawo da san ɗin shi da yawa inda za a kai kuma na majalisar laifi zai ta kasa shi ma da zan to kafin su zai kuma har yi zuwa wajen karshe ya sani da kan jihar da kama wuri. Illa iya sabi da jana bin zaɓe cewa shi ne kai abin da ya yi ya shi a kusur ko ina da ma tsaranin hukumar ji kada ake tsoro cewa an yi abubuwa ko ya tsaye da ake so ka kuma Allah shi iko sa an yi wannan an gama lafiya ko kowa na da haka shi.
To ya batun zaben ya gudana ne daga bangaren daura haka akwai wani sakamako da aka samu haka daga bangaren daura mazaɓar shugaba Buhari?
Kaga lokacin da muka yi kokari dawowa mu zo mu duba sauran wurare a lokacin da abu na fara tsariya ko ruba to amma da kuma irin bayanan da mutane suke gaɗi wannan tabbas ne wurin ki ba sai rikan mu sani to amma daga yadda aikin namu da kun sani da za mu iya cewa ga shi ba alhali da kiyar su wata wanda ta wuri ba sai ba don cikin dare wajen ƙarshe 12 na na tabbari shi a kwamishinan zaɓe da biyu ya abubuwa suke cewa ai kasar da ke an gaba wannan kewaye-kewaye cikin dare sannan za su kawo mana ne da za a kawo wurtanin a wasan da yake dama waɗanda za a iya bayyana da kamar wurin shi shi ne na majalisar kwaciyar da kuma ta majalisar dattawa. So da zuwa yanzu da ta bi zuwa an ji ma zan sake koma don har ya gari ƙarfe da zama ya sanya a wurin wani abu da a can hukumar zaɓe ɗaya ko ta shiga shi a hukumar zaɓe ta jihar Katsina amma lokacin da yawa suka sai koma gida.
To Malam Sani, tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya ce kada jami'an tsaro su raga ma duk wanda inini ya kawo cikas ga wannan harka ta zaɓe wasu ke ganin koko suka yi hasashe koko suka nuna fargabar cewa sojojin Najeriya na iya fakewa da wannan su ko kuntata ma wasu kuma ke ganin a'a an yi haka ne don a tauna tsakuwa kuma hakan zai taimaka a yi zaɓen cikin kwanciyar hankali za a ji tsoron ko sace a akwatunan zabi. Shin wani tasiri zaka ce shi wannan gargadi da shugaban kasa yi a jihar Katsina musamman?
To gaskiya ne da wannan abin ya ce muka ga don na san a baya ana samun dan a shirye a kafin zabi a riga a guji ko kuma in ana dawowa a hanya ka ga wata mutane suna zambi bishiya lokacin da kokar kura za ta kawo inda kuma za a hada su gaba ɗaya a cibiyar kafin kowane shirya aka sami cibiya guda inda duk ake tattara ɗarnan sakakon don nan aka ba su kayayyakin to su sun kawo nan da yawa a zaɓuɓɓukan bayani don da shaida ne masu cewa wannan haka ta faru don ni kaina akwai ya Allah da muka ji ne kai ko zango wallahi da tsare muka sha amma kai ta ina ya nan abu amma mun yi da great a mun lokaci saboda haka ku wannan kai ba sai da ake samu wannan gaba daya dan yin nan ta yawo din a hanya da ganin an kuma na tantance ni sai yan abu kana aiki da ta sai yan wannan injiji ne jinci ko ni da ta samu na kuma na ni lafiya ake kuma abin ya tafi dan shi kanshi ma ne gina shi da barka sa a tambayin da muke yi shi ne shi ya ji ya yi shi ce wa aka sani dan Najeriya shi ne da kuma ta yi shi ne fa da aka dauka dan zani da masu yi ka kan da kwati saboda haka ya ga shafan lawan duk an kafi to wai ya gida mun da aka fice shi ne shi ya fi da ta babu ne abin nan
to madalla mun gode
ina jin da aka san mun da aka fice
to madalla mun gode Sani Malumfashi wakilin mu kenan Sani Malumfashi daga Jihar Katsina zamu je can Sokoto wurin Murtala Faruk Sanyina Murtala da fatan kana lafiya
ina lafiya Alhaji Mahmud
to muna tare da Baballe da kuma Ibrahim Kamusi Garba kaman wani karin bayani zaka mana dangane da abin da ya shafi maganar tattara sakamakon zabe
to Alhaji Mahmud kaman yadda kuka sani tun a daren jiya da kuma a dayan mutum jiya za a ce an yi mafi akasarin rungunan zabe a musamman a jihohin Sokoto da Kebbi inda an sake soma gudanar da zaben ne tun cikin lokaci wanda kuma zaben ya gudana an kaɗai da irin yan sauran cikin hutun da ake aka saba da su irin na zabe a yi cewa zaben ya gudana salon anin musamman a jihohin Sokoto da Kebbi aka samu fitowar mutane ma fiye da yadda ma aka zata kasancewar a wannan lokacin wasu masana sun ɗanyi fashin baki na irin yadda ake hasashen cewa tage wannan zaɓen ya kawo cikas ga mutane da dama to amma hakan bai hana su yin turuwa ba musamman mata wanda suka cika rumfunan zaɓe suka je a ƙuri'unsu a jihar Zamfarama duk da cikin kutun da aka samu na wato ita wato hukuncin kotu dangane da tsayar da 'yan takara na jam'iyyar da ke mulki wato jam'iyyar APC to amma shi ma hakan bai hana mutane fitowa ba to sai dai jihar ta Zamfara ka san ita tana da wasu makoki na musamman ko kuma mu ce 'yan kalubale ne na musamman kamar irin sha'anin tsaro da kuma sauran wannan zafin siyasa din wannan ma ya kai ga yanzu haka akwai kusan karatu hukumomin mulki 8-9 da hukumar zafi ta ce za a sake gudanar da zafi wasu guraren ma ba a ma yi zafin ba wasu kuma wato saboda matsalolin na'urori kamar kare rida da wasu wurare kuma saboda kalubalen tsaro da kuma nisan da suke da shi da wasu abubuwa yayin da wasu wuraren kuma an san samu yan hatsaniya ne musamman tsakanin magoya bayan jam'iyyar PDP da kuma APC wanda ya sa ana tilasta dole za a sake gudanar da wannan zaɓen a wannan rukuni
muna godiya kwarai Murtala Faruk Sanyina lokaci ya daga mana hannu bari mu je a gurguje wurin Grace take Abuja mu ji halin da kike Grace kina tare da mu hello Grace kina jin mu sana ga kaman line night ya kuma katse ya dama tuntuni muke ta kokarin samun ta ban mu same ta ba da masaro baki daya abinda shirin namu ya wato kunsa ke nan yanzu bari mu je mu ji ko da kina ga daga mana hannu da zan ce za mu je mu ji labarai a takaice amma kuma karshen shirin namu kenan yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe Ibrahim Kalmasi Garba Solomon Abo da kuma injiniya Mukalvin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na Amurka abin nan Washington DC kada ku manta za a iya zuwa shafukanmu na internet a kodin shi domin jin wannan shiri da ma abubuwan da suke faruwa dangane da wannan zabe da kuma abin da zamu kawo muku karin bayani a shirinmu na ranar idan Allah ya kama da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Daga nan nake cewa assalamu alaikum.